الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمشينا 25 ga watan Rabi'un Thani hijira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1442 wadda ta yi daidai da 11 ga watan 12 shekara ta 2020 miladiya kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka a wannan cibiya ta uwar mu'minai Aisha Allah ya kara mata yadda dake cikin wannan unguwa ta Hausawa Zoo Road a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin nan mai girma littafin Hikbatun min at-Tarikh na babban malami Dr. Uthman Muhammad Al-Khamis hafizahullahu ta'ala wannan kuma shine darasi ko zama na 6 a cikin wannan littafi har yanzu dai bamu shiga cikin gundarin littafin ba malai yana gaya mana hanyoyi da salon da zamu fahimci sakon dake cikin littafin a darasin da ya gabata a dunkule mun karanta wasu muhimman gabobi kamar haka wato wanda yake so ya karanta tarihin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam to akwai bukatar wasu al'amura guda biyu wanda malam ya gaya mana su na farko kudircecewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallam sune mafiya alkhairin mutane bayan annabawa da kuma ainihin wato manzannin Allah sannan abu na biyu mu kudircecewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ma'asumai bane suna iya yin tintibe ko da yake akwai isma a cikin ijma'in su inda sahabbai suka tattaru suka dunkule akan wata fahimta to wannan fahimtar da suka taro suka yi dandazo akan ta ba a samun kuskure a cikin ta ma'ana akwai isma a cikin ijma'in su amma a daidaikun su kowanne zai iya yin daidai zai iya yin kuskure to idan ka kudurce waɗannan abubuwa guda biyu za su taimaka maka duk lokacin da za ka karanta tarihin wani sahabi cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko dai babu wanda ya kai su alkhairi ba wanda ya kai su falala in ka cira annabawa da manzannin Allah ɗaya kenan sannan na biyu ba ma'asumai bane kenan inda ka samu nagartar su da kirkin su to dama an gaya mana bayan annabawa ba mai kirkin su inda aka samu sun yi tintibe kuma ko sun yi kuskure dama an gaya mana ba ma'asumai bane to wannan sai ya zama ta kowace fuska kana da kyakkyawan mafita game da karanta tarihin sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan Allah madaukakin sarki yayi yabo akan su haka Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi yabo akan su mun karanta aya da take cikin suratul fatihi sannan mun karanta hadithin da Imam al-Bukhari da Imam Muslim ainihin wato suka ruwaito shi a hadisin da aya Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun fitar da shi hadisin la tasubbu ashabi to sannan sai malai ba mu ainihin wato a ya sake ba mu wani ainihin wato bayani na cewa duk wanda yake son ya fadada bayani ya fadada wajen sanin tarihi to ya fadi wasu tafai wanda mun karanta su daidai a baya irin tarihin na tarihu tabari albidaya wan nihaya tarihul islam da makamantan irin waɗannan sannan an gaya mana duk mutumin da yake so ya karanta tarihi to ya mai da hankali wajen karanta tarihul umami wal muluk na shi Imam Tabari, kuma malam ya faɗi dalilan da yasa da ƴan bid'a da ƴan sunna din duk gaba ɗaya suna ciro maganganu game da abin da ya shafi tarihi daga wannan littafi. Malam ya gaya mana dalili, su ahlu sunna suna karantawa su ɗauki tatacce daga ciki su yi amfani da shi, a lokacin da su kuma ahlul bid'a wato ƴan bid'a suna ɗaukan har wanda bai inganta ba dan ya dace da son zuciyarsu ko manufar da suka sa a gaba. Sannan wannan littafi na tarihul umam wal muluk na shi Imam Tabari yana da miza, wato ya yi fice wato a kan sauran littafan tarihi saboda dalilai guda hudu da muka karanta. Na farko, kusancin shi Imam Tabari da zamun nan da abubuwan da suka faru suka faru. Sannan abu na biyu, Imam Tabari dukkan abin da ya kawo cikin littafin yana kawo shi ne da isnadi. Sannan abu na uku, Imam Tabari ba karamin malami bane, yana daga cikin manya-manyan jima-jiman malamai da duniyar sunna take ji da su. Sannan abu na hudu, mafi yawan ainihin wato littafan tarihi ma daga cikin littafin At-Tarihul Umam wal Muluk suke ciro duk abin da za su ciro na tarihi mafi yawa. To kaga waɗannan su suka bawa wannan littafi miza ta musamman fiye da sauran ainihin wato littafai. Sannan akwai manhajin shi Imam Tabari wajen tarihinsa da ya kawo a wannan littafi. Imam Tabari ya hutar da mu a cikin wannan matsala a muqaddimar da ya yi wa wannan littafin nasa, har ma malin yake cewa ina ma dai duk wanda zai karanta wannan littafi na tarihul umam wal muluk yana karanta muqaddimar da shi Imam Tabari ya yi wa littafin. To abinda Imam Tabari yake cewa, yace mai karatu a cikin littafin mu ya sani madogarata a cikin dukkan abinda na ambace shi a littafin yana daga cikin abinda na sharɗanta dama zan rubuta shi. Dukkan abin da kaji haka na ruwaito shi daga wanda na ruwaita da isnadin sa har zuwa maruwaicin, abin da ya kasance na alkhairi cikin abin da kaji na ruwaito shi daga wasu cikin magabatan da suka gabata ne, haka magana ta zo haka na ruwaice ta. Abin da kuma kaji kai a matsayinka na mai karatu ka kyamace shi cikin wannan littafi ko kunnanka baya so ya ji, to wannan shi ma ba daga gare ni bane, haka magana take haka na ruwaito ta daga wajen wanda na ruwaice ta. Da aka sani cewa dukkan abin da kaji na dadi ko aka sansa ba daga gare mu bane, haka muka ruwaice shi daga waɗanda muka ciro daga gare su, da haka abin da aka ba mu shi muka bayar. Yanzu abin da ya rage maka kai kuma ka bi salsala, ka bi tarihin ko ka bi isnadin ka gane ingancin abin da muka kawo a littafin ko rashin ingancin sa, wanda ya inganta kai aiki da shi, wanda bai inganta ba kuma ka ajiye shi dama ba a itibarin sa. To a wannan gaban muka tsaya a lokaci ya cin mana ko qala al-muallif rahimahullahu ta'ala yace adhunnu anna al-imam at-tabari bihadhihi al-muqaddima allati qaddamaha li kitabihi alqal 'uhdata 'alayka ayyuha al-qari, yace ina tsammanin Imam Tabari da wannan muqaddima da ya gabatar a cikin wannan littafi nasa, to ya sauke alƙawari, yanzu alƙawarin ya koma kanka, ya jeho alƙawarin kanka ya kai mai karatu. Fa huwa yaqulu laka, domin shi Imam Tabari yana ce maka idza wajadta fi kitabi hadha, idan a cikin wannan littafi nawa ka samu khabaran wani labari tastashni'uhu da kaji kana kyankyamin sa kana kyamasa kaji baka ji dadin sa ba, wala taqabaluhu kaji ba za ka karbe shi ba, fanzur amma rawainahu, to ka duba wanda muka ruwaici wannan magana ko wannan ainihin wato labarin daga gare shi, wal uhdatu alaihi alqawrin yana kansa, wa alayya an adhkura, ni kawai abinda ya zama wajibi a kaina an adhkura man haddathani bi hadha, in ambaci wanda ya bani wannan labarin, ni kawai abin da yake kaina kenan. Idan ka ji wata magana da kaji ba ta yi maka dadi ba ko kuma wata magana da kake ganin ba za ka karbe ta ba, to abin da ya kamata ka yi ka duba amma rawainahu, daga wajen wa muka ruwaici wannan magana, alƙawarin yana kan shi wanda muka ruwaici magana daga gare shi, ni kawai abin da ke kaina in ba da labari, in ambata maka abin da ya ba aka bani labari. Fa in kana thiqa faqbal, idan wanda muka ruwaici wannan magana daga wajensa amintacce ne wanda ake karbar ruwaya a wajensa, faqbal, to kai ma sai ka karba. Wa in lam yakun thiqatan, idan ko ba amintacce bane fala taqbal, karka karba. ma'ana kaga kai aikin ya rage naka. Ni dai abin didda na samu da isnadi zuwa ga marwaicin na ruwaito maka. Yanzu kai kuma sai ka duba labarin yayi maka dadi ko bai maka dadi ba, ba wannan shine ma'auni ba. Ma'auni shine kai kuma sai ka bi salsalar wanda suka na ruwaito daga gare su. Idan waɗanda suke amintattu ne ana karbar ruwaya daga gare su, shikenan sai ka karba. In ba waɗanda ake karbar maganar su bane, shikenan sai ka yi watsi da wannan ruwaya. Wa hadha al-amru qama bihi aktharul muhaddithin. Malai yace wannan irin wannan al'amarin shine wanda da yawa daga cikin malaman hadisi suka tsaya wajen yin sa. Fa hina tarji'u ila kutubil hadith, a lokacin da ka koma zuwa littafan hadisi ghairu sahihain, in ka cire Bukhari da Muslim ingantattun littafai ne, allazaini ta'ahada, wanda da Imam al-Bukhari da Imam Muslim sun yi alƙawari bi ikhraji sahihi faqat, cewa za su fitar da hadisi sahihi ne kawai. Dan haka kaga duk lokacin da ka dauki littafin Bukhari, to kana jin cewa kana da yanci, kana da nutsuwar ka shiga ka fita ka tsamo duk abin da zaka dauka kai amfani da shi, domin wanda ya rubuta shi yayi alƙawarin ba zai sa ba sai ingantacce. Haka shi ma ainihin sahihu Muslim yace, to in ka cire waɗannan littafai guda biyu waɗanda ma waɗanda suka yi su sun yi alƙawarin ba za su kawo wani hadisi ba sai wanda ya inganta. Ka an tarji'a ila Jami'at Tirmidhi, amma kamar idan ka koma zuwa Jami'ut Tirmidhi, wato Jami' na Imam Tirmidhi, aw Sunan Abi Dawud, ko ka koma cikin Sunan Abi Dawud, aw Ad-Darqutni, ko ka koma cikin Sunan wato na ka koma cikin littafin Darqutni, aw Ad-Darimi, ko kuma ka koma cikin Sunan Ad-Darimi, aw Musnad Ahmad, ko Musnad na Imam Ahmad, aw gairiha, ko wani waɗannan littafai minal kutubi, daga sauran littafai, tajiduhum, za ka samu waɗannan littafan ko marubutansu, yadhkuruna lakal isnada, suna gaya maka isnadi, walam ya ta'ahadu, amma fa ba su yi maka alkawari ba, bi zikir sahihi faqad, ba su yi ma alkawarin cewa ingantacce kawai za su kawo ma ba. Za su kawo maka cewa ga wannan hadisin in ka bi sai ga ya inganta, wani sai ga bai inganta ba. Kaga yana da bambanci da Bukhari da Muslim, wanda su sun yi alƙawarin ingantacce za su kawo, amma waɗannan sun yi alƙawarin kawai za su kawo maka isnadi, amma ba su yi alƙawarin sai wanda ya inganta kawai ba. Wa innama zakaru lakal isnada, kawai za su ambata maka isnadi, wa wajibuka anta, kai kuma abin da ya zama wajibi a kanka, an tanzura ilal isnad, kai kuma sai ka dubi isnadin, fa idza kana sanadu sahihan, idan isnadin ingantacce ne faqabal sai ka karba, wa in lam yakun sahihan, idan bai inganta ba faruddahu sai ka mayar da shi sai ka ki karba. Ashe kaga ba duk kwashe-kwashen tarihi bane zaka ce ai an ce a tarihi kaza ya faru, wani ya zauna ya dinga karanta ma kan labarin kanzon kurege, kai kuma ka dinga nada kana girgida kai kana kabbara kana jin kaman an zo da wani karatu ko wani ilimi. A'a, duk abin da ya zo maka ana son ka bi diddigi ka gano inganci ko rashin inganci, musamman ka dai ji ko littafan da muke takama da su in ka cire Bukhari da Muslim, sauran littafan duk ba su yi alƙawarin sai ingantacce ba. Za su kawo ma kowanne, amma isnadin shi zai tantance wannan ya inganta wannan bai inganta ba. Da haka kaga kenan, har yanzu muna da sauran aiki na kokarin fadadawa da kokarin yin karatu game da abin da ya shafi ilimin isnadi din nan, dan ya taimaka mana wajen tace ainihin abin da ya inganta da wanda bai inganta ba. In ko ba haka ba, to mu takaici akan iyali tafan da malamai suka yadda da ingancin su. Shikenan sai ka huta. Dama malamai sun riga sun tace sun ce wa'annan littafi kaza da littafi kaza da littafi kaza a babin tarihi ko game da sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan ruwayoyi ne ingantattu. Shikenan sai ka dauka kai ta karantawa. In ko ba haka ba, kana so ka zurfafa ka fadada, to kuma ya zama maka wajibi ka samu wannan ilimin, wanda shine zai zama rariyar tacewa, wanda duk isnadin da ka ci karo da shi kana da wannan rariyar da zaka tace shin waɗanda suka zo cikin isnadin amintattu ne, waɗanda malaman hadisi ke karba ruwaya daga gare su ne, ko kuma akasin haka. Wattabari huna lam yata'ahad bi an yanqula sahiha faqat, to kaga anan Imam Tabari bai yi maka alƙawari a cikin wannan littafi nasa na Tarihul Umami wal Muluk, bai ma alƙawarin zai ciro ko zai ruwaito maka as-sahih isnadi ko ruwaya da ta inganta faqat kawai ba. Innama ta'ahada, alƙawarin da yayi kawai an yadhkura isma man naqala anhu, zai fada ma wanda ya ruwaita daga gare shi. Shikenan, zai fada ma wannan magana da kaji naji ta daga wajen wane, shi kuma daga wajen wane, shi kuma daga wajen wane, har ta cike zuwa ga wanda ya fade ta. Kai kuma abin da yake wajibi akan ka sai ka bi waye wane, wane ne wane, wane ne wane, wane ne, har ta kai zuwa ga wanda ya fade ta, sannan sai a ga karba ko rashin karba.
to kaga yanzu shi ya sauke nasa wajibin. Ina fata an fahimci wannan. Wannan duk yayi magana da kaga kenan a muqaddimarsa ya san cewa akwai ruwayoyi da ya kawo a cikin littafinsa wanda ba su inganta ba. Kuma galibi kamar yadda muka sha karantawa shine duk waɗanda zaka dinga jin hadisai ko ruwayoyin da suke yawan suka sahabbai zaka ga irin waɗannan waɗanda ba su inganta bane a tarihin ma ko tarihin da kaji gurbatacce ne game da sahabbai yawanci irin wannan ruwayoyin ne kamar yadda zamu ji nan gaba kadan ma insha Allah. Wa qad ashara ila hadha al-manhaj ibn hajrin rahimahullah mubayyinan li tariqata wa manhaj akthar yake cewa wa qad ashara ila hadha al-manhaj haqiqa ibn hajrin rahimahullah ibn hajrin rahimahullah shi ma yayi ishara yayi nuni zuwa ga irin wannan manhajin irin wannan tsarin mubayyinan tariqata yana mai yin bayanin dariqata hanya wa manhaj akthar da kuma ainihin tsari da tafarkin mafi yawan malamai haka suke yi su kawo maka isnadi kai kuma ka bi isnadin ka gane wa ya inganta ko bai inganta ba yake cewa wa manhaj akthar al aqdamin haythu qala wato ibn hajar yake bayani dariqata wa manhaj akthar al aqdamin ma'ana yana bayani game da hanya da kuma tsarin mafi yawan magabata haythu qala inda yake cewa aktharul muhaddithina fil a'sar al madiya min sanati 200 wa halum majarra idha saqu al haditha bi isnadihi i'taqadu annahum tabarra'u min uhdati da yawa daga cikin magabata idan cikin ainihin wato mafi yawan malaman hadisi fil a'sar al madiya azamun nan da suka shude min sanati 200 daga shekara ta 200 bayan hijira wa halum majarra da sauran abin da ya biyo irin bayan hijira din idza saqul haditha idan suka kawo ma hadisi bi isnadihi da isnadin sa i'taqadu su abinda suka kudurce annahum tabarra'u min uhdatihi sun kuuta daga alƙawarin sa alƙawarin sun ruwaito maka kuma da isnadi su sun gama nasu na fata an fahimta in ka kara wato kamar shekara 200 cikin magabata su haka suke in suka kawo maka labari ko hadisi da isnadin sa su suna ganin sun sauke nasu alƙawarin yanzu kai kuma abin da ya wajaba kanka isnadin nan kai kuma sai ka bi shi ka gane ingancin sa ko rashin inganci fa idza kana al-amru kadhalika fala uhdata ala al-imam at-tabari rahimahullah idan al-amarin haka yake yanzu babu wani alƙawari babu wani bashin alƙawari da ake bin imam at-tabari rahimahullah ba abin sa bashi shi ma irin salam magabata haka ya bi ya kawo magana da kuma isnadinta yanzu kai kuma mai karatu kai kuma aiki ya rage naka sai kai kuma ka bi isnadin dan kaga ya inganta ko bai inganta ba wa qad aktsara al-imam at-tabari fi kitabihi at-tarikh an naqala ar-rajul ismuhu lut bin yahya yake cewa lalle imam at-tabari ya yawaita a cikin wannan littafi nasa na at-tarikh al-umam wal-muluk ya yawaita an naqala ruwaya ar-rajul daga wani mutum ismuhu sunansa lut bin yahya wa yukanna ana masa al-kunya bi abi mikhnaf a cikin wannan littafin tarihul umam wal muluk ibn jarir tabari ya yawaita ruwaito maganganu daga wajen wannan rawin wannan mutumin da ake kira lut bin yahya ana kuma yi masa alkunya da abi mikhnaf wa lut bin yahya hadha rawa anhu tabari 587 riwaya yace wannan mutumin lut bin yahya Imam at-Tabari ya yo ruwaya daga gare shi ta kai kimanin ruwaya 587 a cikin wannan littafin nasa ya yo ruwaya daidai har 587 duk ruwayoyi ne da ya jiyo su daga wannan Lut bin Yahya abi mikhnaf wa hadhihi riwayat waɗannan ruwayoyi tabda'u kuma za ka ga suna farawa min wafatin nabi sallallahu alaihi wasallam daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam watantahi kuma ruwayoyin suna tikewa ila khilafati yazid har zuwa lokacin khalifancin yazid bin muawiya وهي الفترة التي سنتكلم عنها كما داما wannan shine zamanin ko lokacin da muke so mu tattauna akai fi kitabina hadha a wannan lokacin namu daga wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa khilafatu yazid shine zai bamu shekara 61 wato shine zuwa kashe sayyidina husayn kuma dama akan wannan gurin shine dama gurin tattaunawar mu wa min ahammiha na daga cikin muhimman abubuwan da zamu tattauna akai na farko saqifatu bani sa'ida wanda anan ne aka samu ainihin wato inda aka zabi sayyidina abubakar a matsayin khalifa inda aka samu al ansar da kuma ainihin wato al muhajirun wanda zamu karanta kissar saqifatu bani sa'ida a can gaba dan haka daga cikin muhimman abubuwan da zamu tattauna inji malam a wannan littafi shine akwai wannan majalisa ko rumfar bani sa'ida wanda anan aka tattauna kuma anan ne sayyidina abubakar ya zama khalifa aka yi masa mubaya'a to anan ma zaka ji ruwayoyin wannan Ludubin Yahya abi Mikhnab da irin kare-karen da karin gishirin da yayi a cikin kissar abu na biyu qissatu shura sannan daga cikin muhimman abubuwan da zamu tattauna akwai qissar shura na uku al-umuru allati min ajliha qama al-khawarij ala Uthman radiyallahu an sannan anan dai zamu tattauna game da al-amuran da ita su ne hujjoji na khawarijawa da suka yi tawaye wa sayyidina Uthman radiyallahu an na fata an fahimta na hudu thumma ba'da zalika maqataluhu sannan bayan kuma wancan tawayen na khawarijawa za kuma mu ji a dai wannan tattaunawa ta mu za mu ji yanda aka kashe sayyidina Uthman radiyallahu an na biyar khilafatu ali radiyallahu an za mu ji yaya sayyidina ali ya zama khalifa khalifancin sayyidina ali sannan na shida ma'arakatul jamal za mu ji yaya aka yi yakin jamal na fata an gane sannan na bakwai ma'arakatus siffin sannan za mu ji yanda aka yi yakin Siffin shi kaga wancan yakin Jamal tsakanin su Nana Aisha ne da Sayyidina Ali sannan kuma yakin Siffin tsakanin ainihin wato Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya at-tahkim kuma za mu ji mas'alar tahkim inda aka samu ainihin wato kamar kace sasanci shine at-tahkim inda aka samu sasanci tsakanin wato Sayyidina Ali da Sayyidina Muawiya na tara ma'arakatu Nahrawan za mu ji kuma gumurzu da yakin Nahrawan sannan na goma khilafatu Muawiyata radiyallahu an za mu ji khalifancin sayyidina Muawiya Allah ya kara masa yadda na 11 qatlul Husayn radiyallahu an sai kuma yaya me ya faru wajen kashe sayyidina Husayn radiyallahu anhu menene hakikanin labarin yaya kissa take tun muna yara muna ta jin an ce an tsinke kansa an yi bal da shi su wane ne kaza 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 to za mu ji hakikanin yaya kissar kashe sayyidina Uthman me ya faru na fata an fahimta to kaga wannan lalle muna da bukatar mu kasa kunne mu bi wannan karatu gaba gaba mu ji me ya faru dan a daina kawo mana hayaniya da rudu game da abin da ya shafi tarihi musamman daga wafatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zuwa wannan lokacin da kashe sayyidina Uthayn wa fi kulli hadhihi tajidu li abi mikhnaf riwaya kuma abinda zai baka mamaki a cikin dukkan waɗannan abubuwan muhimman abubuwan nan guda goma da kaji guda goma sha ɗaya kowanne za ka samu shi wannan abi mikhnaf ɗin Ludubin Yahya yana da ruwayar da ya ruwaito a kan kowace gaba tun daga saqifatu bani sa'ida har izuwa qatlul Husayn to duk gaba ɗaya kowace gaba shi wannan abi mikhnaf ɗin yana da ruwaya وهي التي يعتمدها اهل البدع كما وان الروايوين نشي ابي مخنب سو ني روايوين ده ان بدعه سكي دوغرا ده سو ويحرسون عليها كما سكي كدين تشن متنتين صحابي اكن سو وان الروايوين نشي ابي مخنب وابو مخنف هذا توي وما ادراك ما ابو مخنف ني وي شي وانا ابو مخنف دين لوطبين يحيى دين نو واني ني شي قال عنه ابن معين Yahya ibn Ma'in yace laysa bi shay'in shi fa ba wata tsiya bane manyan likitocin hadisi ne su ibn Yahya ibn Ma'in aka ce wai wani aka ce masa Ludubin Yahya yace laysa bi shay la mahalla lahu min al-i'rab an bayyana ba wata tsiya bane shi wannan Ludubin Yahya din to kaji malamin hadisi a ce masa ga wani rawi yace ba wata tsiya bane assalam to mun ji ainihin wato abinda Malam Yahya ibn Ma'in ya faɗa game da Abi Mihnaf. Wa qala Abu Hatim, Abu Hatim aka ce masa shi ma yaya Abu Mihnaf yace matrukul hadith, matrukul hadith yace shi ma hadithansa ba amfani da su. Wasu'ila anhu marra, a wani lokacin kuma an tambayi Abu Hatim game da Abu Mihnaf fana fada yadahu, ya kakkaba hannunsa. An bayyanta wani lokaci da aka tambaye shi yace matrukul hadith, ce wannan ai ba a karba hadisinsa. Wani lokaci kuma aka kuma tambaye sa Abi Mihnaf kawai sai ya kakkaba hannunsa, ta zo mu ji ta kenan. Wa qala yace ahadun yasalu an hadha, yanzu akwai ma mai tambaya game da wannan? Ya kakkaba hannunsa yace yanzu wani har zai tsaya yana tambaye waye Abi Mihnaf? Wa qala Daraqutni, Imam Daraqutni shi kuma yace da'ifun, yace ludubi ne haya da'ifi ne. Wa qala Ibn Hibban, Ibn Hibban yace yarwil mawdu'ati an thiqat, yana ruwaito maganganu da hadisan ƙarya ya jingina su zuwa ga amintattun malamai. Ina fata an gane, kaga yana damfara kenan, ya dauko maganar da bata inganta ba, magana ƙarya kuma ya jingina ta zuwa ga wato amintattun malamai. Wa qala Adh-Dhahabi, Imam Adh-Dhahabi yace ikhbariyun talifun la yuthaqu bihi, yace ikhbariyun kawai mai bada labarai ne, talifun sannan halakakke ne, la yuthaqu bihi ba amintuwa da maganganunsa ko labaransa da ya kawo. Fa anta idha fatahta tarikh at-Tabari, mala yace to kai kuma idan wato lamba ta ɗaya can da muka karanta Imam magana Imam Adh-Dhahabi ikhbariyun talifun la yuthaqu bihi, ka koma can kasa za ka ga Al-Jarh wa Ta'dil mujalladina 7 shafi na 182, da kuma Mizanul I'tidal mujalladina 3 shafi na 419, da kuma Lisanul Mizan mujalladina 4 shafi na 492. Wannan da za ka ga bayanan da malamai suka yi game da shi wannan Lutu bin Yahya, wato wanda ake masa alkunya da Abi Mihnaf. Malam yace fa anta idha fatahta tarikh at-Tabari wa wajadta riwayatan fiha mat'anun ala ashabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam fa wajadta anna at-Tabariyya inma rawaha an Abi Mihnaf fa alayka an tulqiyaha janiba. Sai malam yace to kaga yanzu mun samu formula, idza fatahta tarikh at-Tabari, da haka idan ka bude tarikh at-Tabari, wannan littafi na Imam at-Tabari na tarihi, in ka bude shi wa wajadta riwayatan, sai ka samu wata ruwaya fiha mat'anun ala ashabi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, a cikin wannan ruwayar akwai suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, fa wajadta kuma ka samu anna at-Tabariyya, shi Imam at-Tabari innama rawaha, kawai ya ruwaice ta ne an Abi Mihnaf, daga Abi Mihnaf, fa alayka an tulqiha an tulqiha janiban, to ka jefar da wannan ruwaya gefe. An baka formula, duk wata ruwaya da ka karanta kaji an soki sahabi, kuma Imam at-Tabari ya kawo ta a cikin littafin, ba cewa za ka yi to ai Tabari ma ya kawo ta a cikin littafin, sai ka ce daga waye ruwaice ta, sai aka ji daga Abi Mihnaf ya ruwaice ta, sai ka ce a wannan magana aje ta gefe. Inda hankalinka ya tashi an soki sahabbai, kuma an ce Abi wato Ibn Jarir at-Tabari ne ya kawo ta a cikin tarikh ɗinsa, to abinda zaka fara ruwayar waye, sai ka ji ta Abi Mihnaf ka ce yawwa alhamdulillah, wannan aje ta gefe. Limadha, me yasa yace li annaha min riwayati Abi Mihnaf, domin ruwaya ce ta Abi Mihnaf. Wa Abu Mihnafin hadha, shi ko wannan Abi Mihnaf din jama'a bainal bid'ati wal kadhibi wa kathratir riwaya, mubtadi'un kadhabun mukthirun min ar-riwaya. Shi Abi Mihnaf din nan ya tattara abubuwa da yawa, abinda Bahaushe yake cewa shege da hauka, ya tattara abubuwa da yawa. Kaga dai ga bid'a, ga zuki ta malle, ga kuma yawan ruwayoyi ba kan gado, sannan mubtadi'un dan bid'a ne, kadhabun cikakken makaryaci ne, muksirun min ar-riwaya kuma sai san yin ruwaya, ba shi da nagarta, ba shi da ingancin da za a karbi ruwayoyinsa, da aka yi shiga daki kawai ya tuki kitsa ruwayoyi, aka ruwayoyi ne waɗanda suke ba su da tushe, ba su da inganci. Wa laysa Abu Mihnaf wahdahu, karka dauka Abu Mihnaf shi kadai ne mai wannan matsalar, ba shi kadai bane, bal Abu Mihnaf huwa ashharuhum, sai dai shi Abu Mihnaf shine yafi shahara a cikin su. wa illa in ba haka ba fa hunaka gairuhu ai akwai wani saban da shi kal waqidi kaman masalan kal waqidi masalan kaman waqidi shi ma wani ne wanda shi ma ba a karbar ruwayarsa waqidi wa huwa matrukun shi ma ba a karbar ruwayarsa muttahamun bil kadhib kuma shi ma ana tuhumar sa da ƙarya wala shakka annahu mu'arrikhun ko shakka babu shi waqidi mu'arrikhun masalan tarihi ne kabirun kuma babba hafizun kuma mai kiyayewa mai hadda alimun bitarih kuma masanin tarihi ne walakinahu ghairu thiqa sai dai ba amintacce bane na fata an gane masanin wato mu'arrikh ne masanin tarihi ne kuma babba ga kuma hafiz ne yana da hadda sannan alimun bitarih ya san tarihi din walakinahu ghairu thiqa sai dai ba amintacce bane wa thalith na ukun su Saif ibn Umar At-Tamimi akwai wani shi ma rawi da ake kiransa Saif ibn Umar At-Tamimi wa huwa aidan mu'arrikhun ma'ruf haka shi ma wannan wato malamin tarihi ne sananne walakinahu matrukun muttahamun sai dai shi ma malaman hadisi sun ce ba a karbar ruwayarsa muttahamun domin ana tuhumar sa da shi ma makaryaci ne aidan ka koma cikin ainihin wato ka koma ka duba tarihin wato tarjamar shi wannan Saif ibn Umar din At-Tamimi a cikin Mizanul I'tidal mujalladi na 2 shafi na 255 da kuma Tahzibut Tahzib mujalladi na 3 shafi na 295 zaka ga wane ne Saif ibn Umar At-Tamimi wa kadhalika al-kalbi haka ma al-kalbi shi ma ka duba tarjamar sa shine Muhammad ibn Sa'ib al-Kalbi ka koma cikin Mizanul I'tidal mujalladi na 3 shafi na 556 shi ma zaka ga wane ne ainihin al-Kalbi wa huwa kadhabun mashhurun shi ma wani shahararren makaryaci ne fa idan to tunda haka al'amarin yake la budda an yatathabbata al-mar'u min riwayati ha'ula'i wa amsalihim lalle ya zama dole ba makawa mutum yayi bincike ya bi diddigi wajen wato ruwayar da aka samo daga waɗannan mutane wa amsalihim ba su kadai ba da ire-iren su waɗanda malaman hadisi ko malamai sun yi magana akan rashin ingancin su da kuma raunin su kaga wannan an sake bamu wani ainihin wato wata dabara da haka in muka ji wata ruwaya ta zo a cikin ainihin wato tarihu tabari to abin da ya kamata mu gane ruwayar waye in muka ji ruwayar ainihin wato abi mikhnaf ko ruwayar waqidi ko amru bi at-tamimi ko kuma kalbi to kaga mun san cewa waɗannan mutane ne waɗanda ba amintattu bane ballantanar ruwayar da suka yi da labarin da suka bayar shi ma ya zama amintacce mafhum al-maqsadus salis to sai al-maqsadus salis wasailul ikhbariyin fi tashwihi at-tarikh tunda dama ya ce kafin mu karanta tarihi akwai wasu maqasid guda uku da ya kamata mu sani to yanzu mun yi guda biyu na ukun shine wasailul ikhbariyin hanyoyin da al-ikhbariyina masu bayar da labari suke bi fi tashwihi at-tarikh wajen gurbata tarihi wato masu tarihi in suna so su gurbata tarihi wacce irin hanya suke bi wajen gurbata tarihi to ga hanyoyi malam ya kawo mana da dama sun kai wajen guda shida guda bakwai kai ko sun kai guda bakwai na farko yace al-ikhtilafu wal-kadhib hanya ta farko da al-ikhbariyin masu bada labari ke bi wajen gurbata tarihi shine wato hanyar ikhtilaf kirkiran labari da ba a yi shi ba wal-kadhib da kuma ƙarya ba a yi abun ba a kirkire shi an yi abun kuma a yi ƙarya ko a ƙara ko a rage yakhtaliquna qissatan ma kama ikhtalaqu mathalan anna Aisha radiyallahu anha lamma ja'aha khabaru maut Ali radiyallahu anhu sajadan lillahi shukura wa hadhihi qissatun makdhuba ba a yi abun ba kwata-kwata amma al-ikhbariyina za su zauna su yi rubutu mai kyau da larabci mai jan hankali su kirkiri wata kissa da wani labarin kanzan kurege su nuna ya faru na ba ta gane sai ma ne ce ga misali yaqtaliquna qissatan ma sukan kirkiri su zauna su kirkiri wani labari kama ikhtalaqu masalan kaman yanda suka kirkiri labarin ƙarya misali anna Aisha radiyallahu anha suke cewa waina na Aisha Allah ya kara mata yadda lamma jaaha khabaru mauti Ali radiyallahu an wai lokacin da labarin mutuwar sayyidina Ali ya zo mata sajadan lillahi shukran wai sai ta fadi ta yi sujudu shukr wai tana jin labarin an ce ai sayyidina Ali ya rasu sai ta fadi ta yi wa Allah ta yi sujada tana yi wa Allah godiya wannan ba a yi shi ba kwata-kwata a tarihi ɗaya ne daga cikin hanyoyin da masu gurɓata tarihi ke bi wajen gurɓata tarihi wa hadhihi qissatun makdhuba wannan kissar ba a yi ta ba ƙarya ce zakaraha abul farj al asfahani kuma ka san wanda ya ambace ta ka koma abul farj al asfahani fil aghani a cikin wannan littafin na ainihin wato nishadi shafa labari shuni wanda muka karanta shi a can baya to a cikin wannan littafin nasa al aghani ya kawo a shafi na 55 wa abul farj shi kuma wannan abul farj din al asfahani din nan shi'iyun muttahamun bil kadhib kama fi tarjamati fi tarihi bagdad yake cewa na farko dan shi'a ne sannan na biyu dama ana tuhumarsa da makaryaci ne kaman yanda yazo a cikin tarjamarsa a tarihu bagdad da kuma almizanul i'tidal wa zakaraha almutashayyi'u tijani fi kitabihi haka kuma wannan dan shi'an almutashayyi'u tijani shi ma ya ambaci wannan ruwayar fi kitabi a cikin littafin sa fasalu ahlaz zikri sunan littafin kenan a shafi na 97 wa lam ya'zuha li ahadin amma fa bai jingina wannan isnadin magana zuwa ga wani ba kawai haka yi kirkiri shi ma ya kawo kissar shi at-tijani a cikin ainihin wato fasalu ahlaz zikri wannan littafin nasa amma bai jingina ruwayar zuwa ga cewa shi ma ya ji ta a wajen wani ba da haka ba a yi ta ba babu ita kawai zama aka kirkire ta dan a sake nuna mu a sake bata maka da Aisha cewa lokacin da sayyidina Ali ya rasu wai ta fadi ta yi sujada dan godiya ga Allah to kaga wannan za a iya kwaso maka irin wannan a ce ai ga abin da ya faru ai ba sa san ashabai akwai baraka tsakaninsu da ahlul baiti hatta matan annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa san ahlul baiti da za a iya maka irin wannan amma ka ji irin ruwayoyin yanzu ka ji wannan labarin kwata-kwata ba a yi shi ba amma gashi an kirkire shi dan a gurbata maka tarihi yanzu wanda irin wannan labarin ya zo masa a irin wannan yanayin kaga zai ga nana Aisha bata kyauta ba me ne abun murna me ne kaza duk kila in ma ka sassauta wani ma kila ya zagi ko wani abu mai kama da haka kuma labarin kanzan kurege ne na biyu daga cikin hanyoyin da suke bi wajen gurbata tarihi az-ziyadatu 'ala al-haditha aw an-nuqsan minha bi qasd at-tashwih yin karin gishiri akan abun akan wani abu da ya faru a tarihi abun ya faru amma sai ai masa karin gishiri aw an-nuqsan ko a rarrage wasu abubuwa min ha daga abin da ya faru din bi qasdi tashwihi da nufin gurbatawa kaman da yanda in kai ruko in aka dauki karatu yanzu ko kai wata lecture ko kai wani bayani sai a gutsura farkon sai a sako daidai wajen wata gaba da ake so a cimma wata manufa galibi za ka ga har yanzu a wannan lokacin ma ana yi sai a yanke wani guri an yanke farkon maganar an yanke karshe kai mai sauraro wanda aka sa maka yanzu iya wannan gurin da ake so a isan maka da wani sako baka ji farkon maganar ba akan wace munasaba ake magana baka sani ba baka ji kuma inda malamin ya dire karshe ba amma an yanko daidai gurin da nan ake so kana ji sai a kashe a ce to kaji ko na fata an gane to wannan yana daga cikin hanyoyin da masu gurbata tarihi suke bi ko dai su yi karin gishiri abin ya faru amma su kakkara wasu abubuwa a kai ko kuma su rarrage don gurbata maka tarihi huna yakunu asalul hadithati sahihan anan zai iya kasancewa asalin abin ya faru kuma ingantacciyar haditha ce wato abin ya faru kuma ya inganta faruwarsa ka hadithati saqifa kaman yan abin da ya faru a wannan saqifatu bani sa'ida wanda muka ishara akan ta dazu kaga abin da ya faru na cewa al ansar mutanen madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sun hadu a wannan saqifatu bani sa'ida suna tattaunawa game da waye zai zama khalifa sannan sai su kuma al muhajirun suka ji labari su ma sai suka taso suka zo aka hadu wanda daga karshe aka zabi sayyidina abubakar a matsayin khalifa kaga asalin kissar saqifatu bani sa'ida ta faru fa qissatu saqifa sahiha wannan kissa ta saqifatu bani sa'ida ingantacciya ce ووقع هناك اجتماع بين ابي بكر وعمر وابي عبيده من جانب كما للي ان سامو حدوا تسكانين سيدنا ابو بكر سيدنا عمر ده كما سيدنا ابو ابي عبيده ابانغري غدا والحباب بن المنذر وسعد بن عباده وغيرهما من الانصار من جانب اخر an samu kuma Hubab bin al-Munzir Sa'd bin Ubada da wasu daga cikin al-Ansar mutanen Madina su ma suna daya gefa fazadu alaiha ashiya'a amma su masu kokarin gurbata tarihi sai suka kakkara wasu abubuwa akai sai ya ati zikiruha wanda ambatan abin da ya faru zai zo nan gaba aradu bihi kuma sun kakkara waɗannan abubuwan ne da nufin tashwiha hadhihi al-haqiqa dan su gurbata maka haqiqanin labarin abin da ya faru a Saqifatu Bani Sa'ida ana gaya maka logic din da suke bi wajen su gurbata tarihi mun ji hanya ta biyu abin ya faru amma sai su yi mai kuskure masu ƙara ko su rage dan cimma wani buri gurbatacce da suke so su cimma hanya ta uku at-ta'wilul batil lil ahdar wato tawili gurbatacce ga abubuwan da suka faru wani abu ya faru amma tunda suna da mugun nufi suna da gurbatacciyar aqida suna da mummunar manufa abin ya faru amma su ga yanda duk malamai suke fassara abin su kuma sai su bashi wata fassara ta daban su bashi wani tawili na daban wa huwa an yajtahida fi tawilil hadath tawilan batilan yatamasha ma'a hawahu wa yatamasha ma'a mu'taqadihi wa bid'atihi allati huwa 'alayha wa huwa an yajtahida shine kaga mutun yana ta kokari fi tawilil hadath wajen kokarin fassara da kuma tawilin wani abu da ya faru tawilan batilan kuma tawili ne wanda yake gurbatacce ya tamasha ma'a hawahu wanda tawilin zai dinga tafiya ka fada da san zuciyarsa wa ya tamasha ma'an mu'taqadihi ya dinga tafiya tare da aqidarsa wa bid'atihi da bid'arsa allati huwa 'alaiha wanda yake kanta na fata an gane yanzu ko wannan wanda yake ta hayaniya a gari yanzu a za ga irin waɗannan abubuwan ne da shi ga yanda abubuwan suke ga yanda suka faru amma sai ya dauko wata fassara da tunda kake baka taba jin an fassara wata aya a haka ba baka taba jin an fassara wannan hadisin tunda kake ji malamai suna fassara ba su taba fassara ba shi ya nemo fassarar saboda wata manufa da yake so ya cimma to wannan yana daga cikin hanyoyin da ainihin masu son gurbata tarihi suke bi dan su gurbata tarihi hadisar ta faru amma wajen tawilinta sai tunda akwai mummunan manufa akwai mummunar aqida da kuma bid'a da mutun ya shaye koshi to sai ya kokarin yayi ta kuskure ma yayi ta tawili dan wannan tawilin ya dace da mummunar aqidarsa da san zuciyarsa da kuma bid'arsa abu na hudu ibrazul masalib wal akhta kissa ta faru amma sai mutum ya dinga fito da al-masalib wato aibuka wal akhta da kurakurai yayi ta maimaitawa in je yayi gaba sai kuma dawowa kuna ji dai an ce yayi kaza ko na'am sai an kara gaba ba kuna fahimta dai kun ji dai yayi kaza wa'annan guraren yan guraren da yake soye abin nan sai ya tarkizi akan su sai ta nana ta su ya ta kaiwa ya komo ya ta sharhi akan su shine ma'ana ibrazul masalib futar da al masalib uyub shine masalib futar da aibobi a cikin kissar wal akhda da kurakurai ko tubatubai hunaka takunu al qissatu sahiha anan kissar za ta iya zamantowa ingantacciya ce walakin yuburizuha sai dai shi mai son gurbata maka tarihi sai ya dinga fitar da wannan kissar ibrazan fitarwa yurakizu fiha alal aqda amma yayi tarkizi ya dinga kafewa a guraren da kuskure yake inda kuskuren yake nan zai kafe wayu gaddi ala ayyati mahasin sannan dukkan wani abu kyakkyawa da yazo a cikin kissar shi kuma zai dinga kokarin rufe shi kissa ce mai tsawo kila ko takaitacciya amma a ciki akwai wani tuntube da aka samu akan wannan tuntuban zai ta jan hankalin mutane ta nuna musu tuntuban dan ka gane irin illar ainihin wanda yake so ya illata kuma komai kyan abin da yazo cikin kissar zai kokari ya dinga lullube shi ba zai bakka ka gano sauran alheran ba yanzu duk sahabban da za a ce sahabi wani yayi kaza kafin ka ce yayi kaza alkhairi nawa yayi amma ba za sai a rufe alkhairan gaba daya sai a zakulo wani kuskure guda ɗaya sai a tattalla da shi to wannan yana daga cikin hanyoyin da al-ikhbariyin suke bi wajen gurbata tarihi. Abu na biyar, sina'atul ash'ar, sana'ar waƙe-waƙe, lita'ayidi hawaditha tarihiyya, dan karfafar wasu abubuwa da suka faru a tarihi. Yasna'una shi'ran, daga cikin irin hanyar da suke bi wajen gurbata tarihi za ka ga sukan kirkiri waka. Yu'allifuhu ahaduhum, ɗaya daga cikin su zai wallafa wannan wakar, thumma yansibuhu ila amiril mu'minin Ali radiyallahu anhu, sai ya jingina wannan wakar zuwa ga sayyidina Ali radiyallahu anhu, ya ce sayyidina Ali ne yayi ta. Aw yansibuhu ila ummil mu'minin Aisha, ko kuma ya kirkiri waka ya zauna yayi waka, sai ya jingina ta zuwa ga uwar mu'minai Aisha, Allah ya kara mata yadda, ya ce ita ce ta yi wannan wakar. Aw yansibuhu ila Zubair, ko ya jingina wannan waka zuwa ga Zubair. Aw ila Talha, ko ya jingina ta zuwa ga Talha fi da'ani, wanda wannan waka tana suka fi ahadin sahaba akan ɗaya daga cikin sahabbai. Kama nasabu shi'ran Ibn Abbas, kaman yanda su masu gurbata tarihi suka kirkiri wata waka suka jingina ta zuwa ga Abdullahi dan Abbas, suka ce shine yayi ta. Annahu qala fi haqqi ummil mu'minin Aisha radiyallahu anha, wa sayyidina Abdullahi dan Abbas wai yayi wata waka akan haqqin ummul mu'minin Aisha, Allah ya kara mata yadda, wai yana cewa tabaghalti tajammalti walau shi'ita tafayyalti tabaghalti wai kin hau alfadari tajammalti sannan kin haura kumi walau shi'iti ai da kin ga dama ma tafayyalti da kin hau kuma ainihin wato abin nan giwa ma'ana in ka koma can kasa ai rakibtil bagla thumma aljamala wa in shi'ti rakibtil fila ay lil qitali wa itharatil fitna wai Abdullahi dan Abbas ne yayi mata wannan ainihin wato yayi wannan wakar yace wai saboda irin yanda take tada fitina irin yanda take ainihin wato san ayyaki tsakanin sahabbai to wai wani lokaci sai ta hau alfadara wani lokaci ta hau ainihin wato a raƙumi wai inda ta ga dama ma za ta iya hawa ainihin wato fil wato giwa suka ce wannan maganar wai Abdullahi dan Abbas ne yayi ta to kaga wannan duk yana daga cikin masu gurbata tarihi sukan bi irin wannan hanyar kirkirar waka su dinganta ta zuwa ga wani inte wanda suke so ne su jingina wata waka ta yabo zuwa gare shi su ce shi yayi ta idan ta batanci ce su jingina ta zuwa ga wani wanda ba sa so su ce shi yayi ta wad'ul kutubi war rasailil muzayyafa sai kuma hanya ta shida wato yin littattafai war rasail da yan takaddu almuzayyafa najabu kama sayatina insha Allah ta'ala fi qissati maqtali Uthman radiyallahu an kaman yanda zai zo a insha Allah nan gaba a qissar kashe sayyidina Uthman radiyallahu anhu hina zuyifat kutubun ala lisani Uthman lokacin da aka yi wasu takaddu ko wasu littafai najabu aka danganta su zuwa ga sayyidina Uthman aka ce shi ya fada zuyifat kutubun ala lisani Aisha an yi wa'annan littafan ko takaddu najabu aka danganta su zuwa ga nana Aisha zuyifat kutubun ala lisani Ali an yi littafai ainihin wato najabu aka jingina su zuwa ga sayyidina Ali wa Talha da Talha wa Zubair da Zubair wa hadha ghairul kutubi allati tu'allafu wa tuzayyafu wannan fa banda littafan da ake wallafawa ake kirkirar maganganu najabu a rubuta a ciki banda ainihin wato a banda waɗannan ka kitabin Nahjul Balaga kamar littafin Nahjul Balaga banda irin waɗannan wa nusiba ila Ali ibn Abi Talib wato da ake danganta maganganun shi na Hajjul Balaga ce hudubobi ne na sayyidina Ali bin Abi Talib wa kitabil imamati was siyasa da kuma littafin al imama was siyasa allazi nasabuhu libn Qutayba wanda shi kuma suna jingina wannan littafin zuwa ga Ibn Qutayba ina fata an gane ka koma ka duba ainihin wato muqaddima ta tawili mushkilul qur'an na Ibn Qutayba shafi na 32 ta haqiqin as-sayyid Ahmad Saqar da kuma muqaddima ta al-maisir wal-qida na Ibn Qudayma na Ibn Qutayba shi ma ta haqiqin muhibbuddin al-khatib za ga wannan bayani da haka daga cikin hanyoyin da suke bi wajen gurbata tarihi akwai wannan su kirkiri wata magana wani littafi ko su yi wata huduba su ce wane ne yayi ta diddan su gurbata tarihi to an ce lokaci yayi insha Allah ina ganin sai mu tsaya akan gaba ta karshe cikin abubuwa guda bakwai da mallan zai gaya mana wanda masu bin hanyoyin gurbata tarihi ke bi dan su ga sun lalata wa mutane ingantaccen tarihi Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik amin amin amin